Sashen Hausa na Murya Amurka VOA ke gabatar da wannan shiri na musamman daga ofishin sashen na Abuja akan mitoci 16-21-25. Sai kuma ta yanar gizo akan voahausa.com ko sashenhausa.com. Kazalika za a iya sauraron mu ta gidan rediyon amfani Fara'a, Niya, Sarauniya da Dodon a Jamhuriyar Nijar. Sai ta Alfa Radio a Kumasi, Ghana. Masu sauraro barkamu da dawowa wannan shiri na musamman da ni Halima Abdulrauf zan gabatar daga nan ofishin Muryar Amurka na Abuja a cikin shirin za a ji cewa shin wani hali ake ciki mako biyu bayan kaddamar da niyyar yanar gizo a Najeriya wato e-Naira.
Kaman kai ne dan kasuwa zaka dora maganar harkar cinikayya kan kace banki ne za su yi maka.
An yi taruka kan ranar yaki da cutar siga ta duniya.
Lokaci zuwa lokaci a kiyaye dokokin da likitoci su sun gaya musu kamar rage shan sukari.
Hukumar bada agajin gaggawa a Kaduna ta bullo da sabuwar dabarar aiki don samun tasiri.
Ma'aikatar bada agajin gaggawa me ya kamata ta yi duk wannan jadawali abin da yake fahimtarwa kenan abin da kuma yake nunawa kenan.
Shi kuma mamba hukumar samar da iri ta Najeriya Ibrahim Musa ya ce fasa kwabi baya jawo tsadar abinci.
Dole a saki kimiyya da fasaha kafin mu ga kasar mu ta wadata da abinci har ma ta fita da shi kasashen waje.
A yau Litinin Nasiru Adamu Elika yana tafa da shirin zauren matasa na VOA. Za mu kammala da sharhin jaridan Najeriya. Farko ga labaran duniya daga Washington DC.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. ‘Yan sanda masu yaƙi da ta'addanci a Burtaniya suna binciken wata fashewa a wani asibiti jiya Lahadi a birnin Liverpool da ta yi sanadin mutuwar mutum ɗaya da jikkata wani. An kira ‘yan sandan inda aka shaida musu fashewar da ta ritsa da wata motar haya da ta taso daga asibitin mata na Liverpool jim kaɗan kafin fashewar ta auku jiya Lahadi da safe. ‘Yan sandan sun ce ba a bayyana fashewar a matsayin ta'addanci ba. Amma 'yan sandan da ke yaƙi da ta'addanci ke jagorantar binciken a matsayin rigakafi. Mutum ɗaya ya mutu kuma ana jinyar wani mutum da ya samu raunuka. 'Yan sandan sun ce suna nazari akan abin da ya haddasa fashewar. Jiya Lahadi gidan talabijin na ƙasar Iran ya ba da rahoton cewa wasu girgizar ƙasa masu ƙarfi guda biyu sun afka wa kudancin Iran kusa da tashar jiragen ruwa ta Bandar Abbas, lamarin da ya janyo mazauna suka tsere daga gidajensu. Kuma akalla mutum ɗaya ya mutu. Gidan talabijin ƙasar ya ce girgizar ƙasar mai ƙarfin maki 6.3 da 6.4 inda ta auka a lardin Hormozgan, kuma an ji girgizar ƙasar a gabar tekun Dubai. Gidan talabijin ɗin Iran ya ce mutum ɗaya ya mutu bayan da falwayar wutar lantarki ta faɗo masa, inda ta ambato jami'an yankin. Manyan layukan wutar lantarki sun ratsa ƙasar Iran yayin da kasar ta sha fama da girgizar kasa a 'yan shekarun baya-bayan nan. Girgizar kasa mafi muni a Iran ita ce girgizar kasa mai karfin maki 7.4 da ta auku a shekarar 1990 inda ta kashe mutane 40,000 a arewacin kasar. Labaran yana zuwar muku ne daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC. Prime Minister kasar Poland ya ce kasashen Poland da Latvia da Lithuania suna tunanin neman kungiyar tsaro ta NATO da ta yi wata tattaunawa ta gaggawa yayin da suke ta faɗi tashi don magance takaddamar da ke faruwa a kan iyakokinsu da ƙasar Belarus. Prime Minister Mateusz Morawiecki ya ce gwamnatocin ƙasashen uku suna tattaunawa ko su nemi a tattauna a ƙarƙashin yarjejeniyar kungiyar NATO da ke baiwa dukkan ƙawayenta don neman damar tuntuɓar juna idan har ta ji tana fuskantar barazana a yankunanta ko 'yancin siyasa da kuma tsaro. Duk da haka, wani mataki ne da aka ɗauka waɗansu lokuta kalilan a tarihin ƙawancen ƙasashen yamma. Ƙasashen tarayyar Turai sun ce ƙasar Belarus tana shirya rikicin bakin hauren akan iyakokinta domin ramuwar gayya ga takunkuman da kungiyar EU ta kakabawa Belarus saboda murƙushe masu zanga-zangar demokuraɗiyya. Gidan talabijin ɗin Al Jazeera da ke watsa shirye-shiryensa ta tauraron ɗan adam da ke ƙasar Qatar ya ce jami'an tsaro suna tsare da shugaban ofishinsa na ƙasar Sudan. Gidan talabijin ɗin ya wallafa a shafinsa na Twitter jiya Lahadi cewa jami'an tsaron Sudan sun kai sammai mai gidan ɗan jaridar. Al Jazeera ba ta yi wani ƙarin haske ba, ke dai ba a iya tuntuɓar jami'an Sudan don jin ta bakinsu ba. Wannan ci gaba yana zuwa ne kwana ɗaya bayan da jami'an tsaro suka harba harsashi na gaske da kuma hayaƙi mai saka hawaye don tarwatsa masu zanga-zangar da ke yin Allah wadai da tsauraran matakan tsaro a ƙasar. masu fafutuka sun ce wani mai zanga-zanga ya mutu jiya Lahadi sakamakon raunukan da ya samu, lamarin da ya kai adadin waɗanda suka mutu zuwa aƙalla 6, sannan mutane da dama suka jikkata. Shugaban Amurka Joe Biden da uwar gidansa Jill Biden suna shirin karɓar bakuncin taron asalin kabilin ƙasar karo na farko tun shekarar 2016. Fadar White House na sa ran shugabannin kabilu sama da 570 za su shiga taron na kwanaki 2 da za a buɗe shi yau Litinin. Kusan shugabanni sama da 30 aka shirya za su yi jawabi a taron, wanda za a gudanar ta yanar gizo saboda cutar annobar coronavirus. Sakatariyar watsa labaran Fadar White House Jen Psaki ta ce Biden zai sanar da matakai game da inganta tsaron jama'a da adalci ga 'yan asalin Amurkawa da kare filayen da suka mallaka da haƙoƙin yarjejeniya da kuma wurare masu tsarki. Ba a gudanar da irin wannan taron ba a lokacin gwamnatin shugaba Trump.
Labaran duniya aka saurara, yanzu za mu shiga babin rahotanni. Kimanin makonni 2 da fitar da sabon tsari ko manhajar kudaden Najeriya ta e-naira wadda babban bankin kasar ya kirkiro. Masanin tattalin arziki na Jami'ar Bayero Farfesa Murtala Sabo Sagagi ya ce kamata yayi a ce an yi nazari mai zurfi kafin gabatar da tsarin kudin na e-naira ga 'yan Najeriya.
Central Bank su suka zauna kawai suka yi tsarin su nan da nan suka har abubuwan su ba tare da an zauna an yi tunani mai zurfi, an gano menene alfanarsa, wadda ko matsaloli za a samu, tunda kusan yanzu babu ayyukan yi da yawa a cikin kasar nan da sauransu. So yawanci za ka ga yaran nan wanda suka iya harkar computer din nan da sauransu, wanda ba su da da'a da ya kamata, kokari suke su samu hanyoyin da nan da nan za su shiga cikin account din mutum su yi masa abin da bai kamata ba. Ko su kasashe waɗanda suke manya-manya su America da sauransu, an yi musu irin wannan kutsa, ba wai kawai mu nan da ka tashi da saba kace za ka je ka fara irin wannan abubuwan ba. Shi tsarin wato abu ne mai kyau, to amma dole sai kayi yadda zai ba mutane kwanciyar hankali. To amma yanzu babban bankin na tarayya kusan duk shi yake zama yake tsara maganar tattalin arzikin kasar. Babu wata kasa a duniya da za ta dauki tattalin arzikin kasar ta caccakan bangaren noma ne, bangaren sha'anin kuɗi, bangaren ya za a kula da hawa farashi da sauransu, kace wai babban banki shi zai maka wannan. Saboda gaskiya akwai gazawa a bangaren gwamnati tarayya na rashin samar da masana daga ko ina a bangaren gwamnati da ko ina daga bangaren al'umma sun bada gudunmuwa su wajen farfado da tattalin arzikin kasar Najeriya. Wannan shine babban matsala.
Baka gani kamar gwamnatin tana da hujja wajen miƙa masa gudanar da ayyukan da watakila dokar da ta kafa shi CBN ta taba shi dama?
Kaman kai ne dan kasuwa, zaka dora maganar harkar cinikayyakan na kamfaninka kace banki ne za su yi maka? Wannan banki ne waɗanda ba kamar sauran ragowar bankuna ba, amma kamar yadda kace banki ne kuma yana da wasu abubuwa na tsare-tsare. So amma shi kansa bankin sai an tsara masa abin da zai yi. To babban matsalar mu a Najeriya yanzu shine ita kanta gwamnatin tarayya ba ta da tsare-tsaren da za ta ce bankin ya mata. So dole sai ya kasance shi kansa babban bankin sai ya kasance akwai inda za a ba shi umarni ga abin da ake so a yi. Babu wata ƙasa a duniya da za ta ɗauki kacokan maganar tattalin arzikin ƙasarta ta ɗora kacokan akan babban banki ce su za su yi mata wannan. To dole shi sa sai an raba wannan tsarin, kai akwai kuɗi a wajenka, amma akwai kuma wani wanda sai ya fito maka da wasu tunani da waɗansu tsare-tsare wanda za a ci, to shi kenan ku da kuke da kuɗi a hannunku kuma kuna da irin naku ƙwarewar da sauransu, a zo a haɗa ai kaza, amma kaza muke so, kuma sai an saka ido.
Farfesa Sagagi a zantawarsa da Mahmud Kwari a Kano. Masana lafiya a jamhuriyar Niger sun shiga sahun takwarorinsu na duniya wajen wayar da kai a ranar yaƙi da cutar siga ta duniya. Daga birnin Kwanni, wakilinmu Haruna Mamman Bako ya aiko mana rahoto.
Maudu'in wannan shekara shine samun kulawa daga asibiti domin neman waraka daga cutar suga, in kuma ba yanzu ba yaushe, inji Minista Dr. Idi Diasune Nasara. Kamin ya ci gaba da cewa hukumar kasa da kasa mai yaki da cutar suga ta duniya ta kiyasta mutane a shekara ta 2019 su miliyan 463, kenan kashi 9.3 na yawan al'ummomin duniya. duniya da shekarun su ke tsakanin 20 zuwa 79 kuma kashi 79.4 cikin 100 na masu dauke da wannan cutar na rayuwa ne a cikin kasashe masu raunin tattalin arziki hasali ma kashi 50 cikin 100 daga cikin su ba su samu kulawa ta asibiti kuma cutar suga inji ministan na sawar a fada hatsarin yanke wata gaba ta jiki har zuwa kashi 8 cikin 100 cutar suga na iya sawar bugawar zuciya har kashi 3 cikin 100
kai ministan yace cutar suga tana ta farko wajen haddasa gundumi ko matsalar gani kuma tana kashi 11.3 cikin 100 na yawan mace-mace a duniya
accident cardiaque ou cérébral et par 9 celui de la dialyse rénale
wani likita a garin birnin Kwanni yayi mini bayani game da ababen da ya kamata me wannan cutar ta suga yake yi
nana Dr. Mamantashi Usman e doctor na cabinet na am su dore in control in sukarin su lokaci zuwa lokaci da kiyaye dokokin da likitoci su sun kaga musu kamar rage shan sukari ko kuma barin shan sukari da cikin abincin su goje-goje sport kiyaye abinci mai kitse naman da shahe naman shanu naman awaki da duka da yawan gade da ke nan ga bisashen da muke wanci ga masu hali suna iya cin nama da ya shahi na tsuntsaye kuma dore cin din itatuwa
ita dai cutar suga tana ƙara yin kamari a cikin al'ummomi ne a ɗan shekarun baya-bayan nan saboda yawan son hutun jama'a da rashin yin guje-guje na motsa jiki Haruna Mamman Bago na birnin Kwanni sashin Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar
muryar Amurka ake sauraro a ran hantsi daga Abuja hukumar bada agajin gaggawa ta jihar Kaduna ta bayyana wani sabon salo na daukar matakan aiki don samun tasirin da ake bukata idan an samu wata jarabawa ga rahoton wakilinmu Isa Lawal Ikara
inji shugaban hukumar mai barin gado Alhaji Abubakar Hassan
sai an yi aiki tare wato tsuntsaya madogin ki tsaya kowani gunduma kowani al'umma ya zama na cewa an samu wato hadin kai na ganin cewa mun magance ababen da ke kawo mana wato ibtila'i ko mun samu dalilai da za su rage mana wato radadin aukuwar na ibtila'i in sun same mu misali idan aka samu wato cutar amai da zawo a kowane lokaci menene ɗan jarida ya kamata su yi a cikin wannan al'amari su ma'aikatar lafiya me ya kamata su yi a cikin wannan ma'aikatar bada agajin gaggawa me ya kamata su yi a cikin duk wannan jadawali abin da yake fahimtarwa kenan
bukatar ganin ƴan jarida sun sauya sabon salon yadda suke bada rahoto idan wani ibtila'i ya faru na cikin abubuwan da aka gabatar da makala a wurin wannan taro Alhaji Ahmad Mai Yaki kwararren ɗan jarida ne a jihar Kaduna
ya kamata a ce ƴan jarida suna bada rahotanni tun daga matakin nuna wa mutane hatsarurrukan wato ibtila'i ba wai sai ya faru ba kai labarai da zai jawo hankali jama'a su shirya musamman in aka zo lokacin damuna to kaga waɗannan matakai zai taimaka ko da ibtila'in ya zo zai ragu sannan aka zo kan labarin kada ka bada labarin da zai razana mutane kuma kada ka bada labarin kanzan kurege akwai abin ma da gaskiya ne zaka hakura musamman in kana bada rahoto kan rikice-rikicen addini
Dr. Aminu Ismail Ibrahim na cikin shugabannin al'ummomin da suka gwada hakan kuma sun ce sun samu mafita.
Ba dole bane sai kun tsaya kun jira gwamnati ta zo ta yi muku komai. Idan abu na damun ku a tare a hada kai mai kobo da sisi ai wannan abun dan a samu saukin wannan fitina. Me yasa har muke zuwa muke bayani cewa wa'anzu su kwaikwaye mu.
Manufar wannan taro dai ita ce masu radaki su hada karfi da karfe don taimakon kai da kai ba sai ibtila'i ya faru musamman na bara ko ambaliya ko rushewar gidaje Isa Lawal Ikara murar Amurka daga Kaduna a Najeriya
bayanan ministan kudi ta Najeriya Zainab Shamsu na Ahmad kan cewa fasa kwabri na jawo tsadar abinci bai gamsar da mamban hukumar iri ta Najeriya Ibrahim Musa ba wanda yake cewa rashin matakan noma ne ke kawo damuwar
ina gaba laifin fasa kwabri bane yasa kayakin abinci da sauran kayayyakin amfanin gona suke tsada tun 1999 ba a samu wata gwamnati ba gadan-gadan da ke son ta bunƙasa aikin noma kamar wannan gwamnatin duk wasu abubuwa da ya kamata sa da kuduroli duk ta bijiro da su babban ƙalubalen shi ne masu aiwatar da waɗannan kuduroli ko ba su fahimci kudurolin ba ko kuma ba sa son su sha wahala su tabbatar da waɗannan kudurolin an bi su ɗaya bayan ɗaya an aje su misali banga wasu masana suna amfani da ɗakuna na nazarin halittar tsirrai, ɗakunan bincikenmu da muke da su a jami'o'i da waɗanda muke da su a matsayin hukuma, banga suna aiki sahu da ƙafa ba domin tabbatar da an yi bincike, an yi nazari, an fitar da ilulluka waɗanda idan an shuka su amfaninmu zai linka. Banga ana amfani da masana halittar dabbobi ba domin bunƙasa dabbobin halittar kifaye da sauran halittunmu na ruwa ba, domin mu bunƙasa noman kifinmu a madatsun ruwanmu da muke da shi a kogunanmu. Dole sai an yi amfani da ɗakunan bincike wanda suke nazari halittar tsirrai da dabbobi tukunna, za a ga aikin noman nan ya ci gaba. Dole a sa kimiyya da fasaha kafin mu ga ƙasarmu ta wadata da abinci har ma ta fita da shi ƙasashen waje. Noma irin na gargajiya gaskiya ba zai rike ƙasar nan ba. Sannan akwai dazuzzuka, Najeriya Allah ya mata arzikin filayen noma. Gwamnatin tarayya har yanzu da na jihohi da ƙananan hukumomi ya kamata su buɗe dazuzzukan nan, a yi noma irin na zamani a wadata ƙasa da abinci.
Ibrahim Musa na hukumar Iri a zantawarsa da Hawwa Umar. Kar a sha'afa murya Amurka ake sauraro a shirin Hantsi daga Abuja. Ga shirinmu na gaba.
Zoren matasa. A wasu rarrubarkanmu da dawa sabon shirin Zoren Matasa na BOA da ke taɓo abubuwan da ke cewa matasa tuwa a ƙwarya da hanyoyin da za a magance ƙalubalen da ya haɗa da yaƙi da jahilci, shan miyagun ƙwayoyi, bangar siyasa, har ma da masu shiga satar mutane. A sabon shirin Zoren Matasa na BOA za mu ci gaba da tattauna da matasan kan kyawawan ɗabi'u na kaka da kakanni da yadda al'ada ba ta hana neman ilimin zamani don kasancewar ilimi gishirin rayuwa ne mai kyau. Matasan da suka hada da Ya'u Yakubu Yobe, Yusuf Abdulrazak, Shamsuddin Ilyasu, Abubakar Musa Saulawa, Ibrahim SD Kusfa Zaria, Sambo Jibran Sambuja da Adamawa, Hawwa Abubakar, Anas Sani Kafinta, Buhari Yunusa Kumuriya da Kabiru Idris sun bayyana ra'ayin nasu ne a zauren da ya zauna a ofishin muryar Amurka na Abuja.
Cewar wai karatun boko wai dan kaje kai karatun boko kawai shikenan, yanzu a nan gure akwai yan boko Allah kuma to mu yemu da yana kenan, yemu da mu zo mu zauna tunda an ce ga dai ga ainihin
ni ma ina yi koyarwa makarantar boko,
to ni gaskiya ga ce haka
kuma ina jin ni ma na ta koyarwa islamiyya na kuma din na yi na boko ma duka,
to idan an ce haka wanda za su saurari wannan shirin sai su yi tunanin to fa ma karatun boko shi ma gashi ga
ko laifi ne ma ba
shi ma ko laifi ne, to haka ba ta gaskiya in an zo gurin yin jawabin a san me ne maganan jan boko shi ne ba wai dukkan mu gaskiya nan ya cewa ni a makarantar mu kusan mu Hausawa gaskiya ajin mu ba mu ce mu bakwai ba
gaba ɗaya ma
wallahi dukkan mu, amma na dukkan mu za mu za jamba da hularan mu shiga lecture mu fito kuma kana ganin mu kaga Hausawa ne kuma har yau ba mu daina ba, to in an ce haka na ce dan boko gashi ga yanda yake wannan kawai ba na tunanin
zama da abokanka na kauyen ku yadda kuke shaƙi da sai ya bambanta saboda al'adan nan da ka koya ka zubar da ita ta gidan sai ko su na gidan saboda ba na mantawa da kakan ban ce ya watsa da al'adarsa ba, amma kuma yawanci al'adu cikin in aka kasa 170 cikin 100 yana watsa da al'adunsa yana rike 30
yayi
sisar daure
yanzu
na'am shi abin da yasa nike so shi Ya'u ya janye wayannan kalaman nashi sun yi tsauri da yawa, idan har ka ce wai ba za ka yi karatun boko a irin wannan yanayin ba to ta ina rayuwanka ma zai ci gaba, din yanzu aka gama lissafi aka ce yau su Tabawa Balewa yau su Sa Ahmadu Saddauna duk sun yi wannan karatun boko, amma al'adan nan nasu yana nan duk ko kallon su kai ka tabbatar da cewa za ka tabbatar da cewa wayannan Hausa ne yanki arewa suka fito amma yau ka zo ka ce maganan cewa wai maganan boko kai a maganan ka kana maganan cewa a bar maganan boko kenan idan aka fassara shine maganan duk dan boko kai a yanda kake magana duk dan boko ya zamto cewa shi kaman ba wani ba ma mutum bane ma a yanda yake a wannan ni ko yau rayuwar yanzu mutum idan har zaga yiwanka kana so ya ci gaba sai ka harka da bokon nan domin kuwa boko ko ta ina yanzu nan idan ba dan bokon ba yanzu ba za mu zo nan mu zauna ba me yasa wannan
inda bambanci take tsakanin su tafawa balewa da na yanzu a baya an nuno tafawa balewa a matsayin sa na prime minister ya shiga gonar raken sa yadda fartan yara ta yi da shi da rawanin sa da babban riga yau sai gashi an waye gari shugaban kasar Najeriya ya ce a koma gona ba a taba nuno mana shugaban kasar Najeriya ya dauki fartan ya ya ce ba na ba
shugaban kasar Muhammadu Buhari har gobe yakan tashi ya tafi daura muna gani ya shiga cikin gonan shi gashi nan kuma gashi nan ya nuna kuma
cikin shanu
kusan gurbata al'adunmu da sauransu inda yanzu ga bambanta wadan takarar kansalan mu mutum kirki ne wallahi amma aka ba wa yaro mashayi haka kawo shi mai neman wanda ke kai dan ya bai so ya ban gane shi ya ba wani yaro mashayi ana ce mai nura dan gaban aka wani rigima aka ba shi kudi ya zo ci kwala shi haka kawai dama aka yi yan sanda aka ce two fighting aka rume mutum wallahi to kaga duk haka siyasa ma tana taimakawa a gurbata sai mu dan haka yawanci ne siyasa nan duk mu ne talakawa majority
shine
abun da ya kamata shine mu taimaka makan musamman da muke kullun ita sun tare da mutane su taimaka su sauta kalaman su su ban abun kadan jama'a kowa nasu kar zo su gurbata abun kadan yara wanda dauki gariyo zage in wanda ya wuce in ba a ce sai wani ba abu buge mai duke shi ko shagon shi to da haka su ma kamata su ba da gudunmawa a wannan al'adar musamman a Najeriya ta arewa kuma Haliwa
da ya tabo maganar siyasa sai na tuna da wannan maganar mu na baya maganar shugabanni ai
idan lokacin siyasa
su shugabanni mu sun wadar da al'ada su kansu shugabanni mu ne yanzu sun wadar da aqida ta irin sada
ya uzauna
ina so magana maganan da nake so nayi muna magana ne abun da ya shafi al'ada wanda muke shine maudu'i abun da muke tattauna akai ko ba haka ba to barin al'ada yana daya daga cikin abun da ya kawo tabarbarewar tsaro a kasar nan gabaki daya shi mai yana daya daga cikin abun da ya taimaka na biyu
ina
misali for example misali dalilin da yasa nace barin al'ada yana kawo dalilin tabarbarewar tsaro a kasa da mun san mun tashi a unguwa daya kan na bagid yau zai iya shiga wannan gidan ukwana wannan shiga gidan mai kwana amma yau tsabanta muka bar wannan al'adun mu gabaki daya sai muka kasance mu tsakanin mu ya mu wannan yana gaba da wannan wancan na gaba da wancan ba nuna ba tare da an nuna mana salin muhimmanci rai ba girman muhimmanci rai duk ba an nuna mana shi ba wannan yana daya daga cikin abun da ya kawo tabarbaran tsaro na gaba akwai a farkon shirin din nan akwai magana da dan uwaye magana around 2009 cire wannan syllabus din na history da aka cire
wato an cire darasin tarihi daga cikin darussan da ake koyarwa
alhali kuma wannan asali tarihin karan kanta darussan din tana taimakawa wajen nuna mana al'adunmu na gado wanda muka tashi a cikin ta wanda kuma har yanzu da ina kira ga ita Ministry of Education ta zanna ta duba nan al'amarin da kyau su gani su dada wannan tarihi su dada wannan darussan nan na tarihin din nan shekaran kashi zai taimaka. Sannan kuma in akwai wani syllabus da za a kawo wanda zai nuna al'adunmu na nan ƙasarmu Najeriya gabaki ɗaya, in kana arewa ka maka darasu na al'adunmu na arewa, in kana south east a karantar musu su madar al'adunsu na wannan yankunansu, in kana south south su ma karantar da su wannan al'adunsu na wannan yankinsu gabaki ɗaya. Muddin aka kawo wannan, shi ma ina gane yana ɗaya daga cikin abun da zai taimaka waje kawo zaman lafiya a ƙasar nan gabaki ɗaya.
Masu sauraro, a nan za mu dasa aya 20, sai makon gobe in Allah ya kai mu za mu ɗora. A madadin muryar Amurka, ni Nasura da Ma'il Hikaya da ni shirya kuma da gabatar da shirin ke cewa mu zama lafiya. Wassalamu alaikum.
Mai sauraro, shirin Manuniya na ci gaba da baiwa al'umma damar faɗan albarkacin baki.
Karatun da aka yi na jiki magayi yanzu fasara take zuwa.
A shirin Manuniya, 'yan siyasar da suka fito daga bangare guda kan fito su gaya wa duniya cewa babu wata magana yanki.
In ka ce za ka bari tunda Buhari na gida ne a zaina zargin shi mu yi shiru, to sai ya gama binne mu kin.
Su ko masu dafa da madafin iko cewa suke gazawar na baya ta sa aka kawo su kan mulki.
Idan ma ya manta, uwar iya ba za ta manta ba, domin saboda rashin tsaro ne 'yan Najeriya suka zabi shugaban Muhammadu Buhari.
Kai dai kasance da sashen Hausa na muryar Amurka a duk ranar Juma'a da karfe 6 safiya a cikin shirin na Manuniya.
Babangida Jibrin na tafa da sharhin jaridan Najeriya.
Sharhin jaridin ne da jaridar Daily Post da cewa shugaban kasa Muhammadu Buhari ya tashi daga birnin Fare domin fara ziyara na yini daya a birnin Durban na kasar Afirka ta Kudu, sakamakon gayyatar da shugaban kasar Afirka ta Kudu Cyril Ramaphosa yi masa na halartar bude taron baje kolin cinikayya na kasashen Afirka. Shugaba Buhari, wanda ya shafe kwanaki da dama a kasashen ketare bayan taron alkinta muhalli na Scotland da kuma taron zaman lafiya a birnin Paris na Faransa, ana sa ran kammala ziyarar ta zuwa Afirka ta Kudu ne a 30 nan. Sai kuma jaridar The Punch ta cewa sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken zai fara ziyarar kasashen Afirka a wannan mako. Zai fara ziyarar ne da kasar Kenya, daga bisani ya zo Nigeria, sai kuma kasar Senegal daga yau Litinin 15 ga wata zuwa 20 ga wannan wata da muke ciki. Wata sanarwa da ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta nan ofishin jakadancin ta dake Abuja ta cewa a lokacin ziyarar Sakatare Blinken zai gana da shugabannin waɗannan ƙasashe manya guda uku, wato Uhuru Kenyatta na ƙasar Kenya da Muhammadu Buhari na Najeriya da kuma Macky Sall na ƙasar Senegal. Sai kuma jaridar Vanguard, daya daga cikin manyan labaran, tana cewa gwamnatin Najeriya ta sha alwashin kiyayewa da alƙawarin da ta dauka na alkinta muhalli a ƙarshen taron da aka gudanar na alkinta muhalli a birnin Glasgow na Scotland. Mataimakin shugaban Najeriya Yemi Osinbajo shine ya tabbatar da hakan a lokacin da yake karɓan bakuncin wasu jami'an bankin duniya a fadar shugaban kasa, kamar yadda jaridar Vanguard ta ruwaito. Taron alkinta muhalli na bana wanda aka kammala a ranar Juma'a, ana sa ran kasar Masar a nahiyar Afirka ita za ta dauki bakuncin taron da za a gudanar a shekara ta 2022 wanda aka yi wa taken COP27. Sai kuma jaridar Premium Times ake bugawa ta yanar gizo, jaridar da ta ruwaito mai baiwa shugaban kasa shawara akan harkokin tsaro Manjo General Babagana Mungunu Murabus na cewa mai yiwuwa ne gwamnatin Najeriya ta kafa wata hukuma ta dakaru na tsaro da za su sa ido wajen tabbatar da tsaro akan iyakokin Najeriya a nan gaba. Mungunu dai yana magana ne a yayin taron zaman lafiya da aka gudanar a birnin Paris wanda shugaban kasa Muhammadu Buhari da sauran shugabannin duniya suka halarta. Sai kuma jaridar Vanguard, daya daga cikin manyan labaran, tana cewa 'yan sanda sun gano gawar dan jaridar Vanguard da ya bace kwanaki da dama Todo Salim. An gano gawarsa ne a yankin Mabushi da ke birnin tarayyar Najeriya Abuja. Babin ya jibrin murya Amurka daga Najeriya.
Ma Masu sauraro, da wannan muka kawo ƙarshen shirin na musamman sai da yamma da karfe 4 agogon Najeriya da Nijar. Abokan aikin mu a Washington DC za su shigo da shirin rana. Kafin lokacin, ni Halima Abdulrauf ke cewa mu kasance lafiya. Bi salam.